wannan taron da shine irinsa na farko da shugaban Bola Ahmed Tinubu ya kira tun lokacin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Najeriya. Ya samu halartar kusan dukkan shugabannin kasar Najeriya da tsofaffin Chief George da sauran waɗanda ke mambobi na wannan majalisar, musamman gwamnoni waɗanda su ma suka halarci wannan taron. Bayan an gama bayanai da kiran ministoci domin su ba da bahasi akan abubuwa daban-daban da ya shafi gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kai tsaye, wato sha'anin tattalin arziki, samar da abinci a ƙasa, ƙirƙiro ayyukan yi, kula da al'umma da sha'anin noma da dai sauran batutuwan da su ne ke gaban wannan majalisar, ganin irin zanga-zangar lumana da aka yi a Najeriya amma ta rikide ta zama bore, ya sanya majalisar bayan ta saurari bahasi daga shugaban kasar da wakilansa, aka kada ƙuri'ar goyon baya da jinjinawa ga shugaba Bola Ahmed Tinubu. Sannan daga bisani kuma aka shiga wani taro na musamman tsakanin shugaban kasar da kuma ƙungiyar gwamnoni ta Najeriya, inda a nan ma aka kada jin bahasin shugaba Bola Ahmed Tinubu da irin matakan da yake dauka na farfado da tattalin arziki, inganta rayuwar jama'a da dai biyan bukatun ƙasa na yau da kullum. Nan ma aka kara musu ta ƙuri'a ta jinjinawa. Dr. Dele Aleke shine ministan kula da ma'adinai na Najeriya, ya kara haske akan wannan matsayin guda biyu da majalisar ta cima a lokacin da aka yi wannan taron, inda yake cewa
about the pre, during and post events of the last protest.
Yace majalisar dai ta ba da hakikanin amincewarta cewa wannan zanga-zanga da aka yi ta lumana amma ta rikide ta zama bore ba abu ne mai kyau ga kasa ba, ganin cewa tsare-tsare na demokradiya sun kakama a cikin Najeriya, ko bai kamata ana yin wani abu da zai iya yi wa demokradiya karan tsaye ba. Hasali ma ba za a iya canza gwamnati ba in ba ta karfin ƙuri'a na dan kasa ba, idan lokaci ko wa'adin da aka ba wannan gwamnati ya yi, 'yan ƙasa na da dama suna da iko su kada ƙuri'a na amincewa ko ƙin amincewa da wannan gwamnati, su zaɓi wata sabuwar jam'iyya idan suka ga dama. Jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya Abdulaziz ya mun tsokaci dangane da abun da ake fatar a ga ya faru a cikin Najeriya a sakamakon wannan bayani ko ganawar da aka yi ta majalisar ƙasa wadda ta samu halartar dukkan gwamnoni na Najeriya a cikinta, inda yake cewa
na farko dai dukkanin wato sauye-sauye da shugaban ƙasa yake gudanarwa abubuwa ne waɗanda za a iya cewa abu ne na dole, wanda yake abubuwa wanda ko da ba a jin daɗin su to amma kusan akwai gamsuwa ko kuma aminta da dukkanin wasu masana da kuma shugabanni suka yi na cewa wannan matakai na tattalin arziki da ake ɗauka abubuwa ne waɗanda suke kusan na dole ne, in ba a ɗauka ba za a jefa ƙasar cikin wani hali. Sannan kuma akwai tsare-tsare na bunƙasa abubuwan more rayuwa, misali yanzu titin da za a yi wanda ya tashi daga Sokoto ya je har Badagari a Lagos, titi ne waɗanda a ƙarƙashin sa kadai akwai dam guda 39 wanda za a yi aikin su, wanda kuma za su bunƙasa harkar noma, akwai ƙoƙarin bunƙasa amfani da iskar gas maimakon mafitar, akwai kuma ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki na ƙananan masana'antu waɗanda kusan su ne abubuwan da suka fi kawo cigaba a ko'ina, da kuma ƙoƙarin bunƙasa harkar noma. Ita waɗannan suna cikin kaɗan daga cikin abubuwan da waɗannan jami'an
Abdulaziz kenan, jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ne da shi Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.